السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أبلغ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركب مدى سادواء وانا مسلا شينا الهج محمد انجمي جهر برنو اغرم يدوري ايو شاشدا بوات رمضان هجرة من نوصى صلى الله عليه وسلم شبو ايدي تريبو ايدي عشرين دا تكوس وانكما شين ايدي ايدي عشرين دا بقيكو بوات ترى شكرا ميلادية تدوو ميدا بقي تفسير سورة يونس كاف مشيدة تفسيري دام انسى تنبيع ديسا نوكما mai sanarwar da aka saba yi da shekara. Wannan yana tambaya yace menene matsayin hadisin nan da yake cewa talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna da shekara duk da bai faɗi shekarun ba. To hadisin biyu ne, akwai hadisin gaskiya akwai na ƙarya. Akwai na gaskiya yana cikin sahihul Muslim da yace talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna bi 70 kharifan, to da shekara bi 40 kharifan, ko wanda shekara 40. Akwai kuma na ƙarya wanda shi kuma yace masu talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna da shekara 100. To shi ya zo kala da yawa. Abinda ya zo a hadisi sahihi a sahihi Muslim cewa akwai 40 kharifa. Wannan kuma ba wani abu yake nunawa ba. Kada ka zaci ka kuma kuɗi daraja dan kana talaka ka riga shi shiga da shekara. Yanzu menene dan ka riga Abdurrahman ibn Auf shiga aljanna sai ka fishe aljanna? Menene dan ka riga Sayyidina Usman shiga aljanna sai ka fishe daraja a aljanna? Menene dan ka riga Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam shiga aljanna sai ka fiti daraja aljanna? Duk waɗannan suna daga cikin al-mubashshiri da bil janna, sun suna tafiya a doran ƙasa akan da kafafuwansu, aka ce da su ɗan aljanna kuma masu kuɗi ne. Allah ya ba su wadata irin su Jabir ibn Abdullah. Allah ya ba su kuɗi, ya ba su wadata, kuma manyan sahabbai ne. Shikenan dan ka riga su shiga aljanna sai ka fi su daraja a aljanna? Na haka wannan ba shi yake nuna fifikon talakawa akan masu kuɗi. Abinda kawai yake nunawa shi ne mai kuɗi ya yi kafa-kafa dan hisabinsa sai ya fi na kowa tsawo. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqisa al-hisabu halaka, saboda shi abinda ya tara a duniya dole ne sai an tsayar da shi, an yi masa tambaya sisi da saro ina ya same shi kuma ina ya kashe. Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in: an umrihi fi ma aflah, wa an shababihi fi ma aflah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu, wa an 'ilmihi ma za 'amila bihi. Wadannan tambayoyi ba wanda zai gushe sai an yi masa su. An tambaye shi ina ya gudanar da rayuwarsa, an tambaye shi ya gudanar da samartakarsa, an tambaye shi dukiyarsa ta ina ya same ta kuma me yayi da ita. Wannan tambayar ita za ta rike su har tsawon shekara 40. Amma da sun zo za a wuce da su, matuƙar sun yi aikin da ya fi naka za a wuce da su aljannar da ta fi taka. Wannan ba shi yake nuna dan ka riga ka shiga ka fi su daraja ba. Saboda haka hadisan biyu ne, mai ihya'u ulumuddin Abu Hamid al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahamarsa, shi da ya tashi sai ya kawo ƙaryar, ina jin bai iya tuna na gaskiyar ba, duk da ya yi ishara zuwa ga na gaskiyar ya ce wa fi riwayati, amma ita ya kamata ya faɗa ma ita ta sahihu Muslim din, ita ce sahihiya. Sannan shi ya kawo shi ne a babin fifita talauci akan wadata, da kuma babu dalilin da zai sa a fifita talauci saboda wannan hadisi. inda za a fifita talaka saboda wannan hadisin, to duk wani talaka mumini ya fi waɗancan manyan sahabbai masu kuɗi, wanda kuma babu wani musulmi da ya taɓa faɗar haka, babu wani malami da ya taɓa faɗar haka. Yaka don haka ya kamata a gane. Sannan sanarwa da aka saba yi da shekara ga masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan Allah na ƙwarai masu ƙoƙarin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman a cikin wannan wata mai alfarma, watan da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka siffanta aikinsa a cikinsa, a Abdullahi dan Abbas, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari, yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril yatadarasu ma'ahu al-qur'an ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس يقول باب وني وليك النبي صلى الله عليه وسلم كوتا باب وليك سكن هنو باب وليك أنغو أنغو يقول كما حكا ننك دن رمضان يزو تو يافو كما قوانا لوكا تي كوتا يافو قوانا لوكا تي تيمكو lokacin da Jibril zai sauka yana bitar Al-Qur'ani tare da shi, yace wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya kasance ya fi kyauta sama da iskar da take kadawa, sama da iskar da muke shaka. Tunanin mutum baya ga akwai wani abu da Allah ya masa kyauta da shi irin iska da take zuwa masa abulis arha, to babu abin da wannan bai kai manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta ba. To a duk wannan a duk shekara irin wannan lokaci an saba sanarwa ga mu'minai masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akan kai ziyara gidajen kurkuku, wadanda akan kai ziyara ga ɗan uwa musulmi da tsautsayi yasa suka samu kansu a ciki. Laifi ba shi yake yanke alaka tsakaninka da ɗan'uwanka mumini ba, ɗan'uwanka musulmi ba shi zai hana ka taimake shi ba a cikin abin da za ka iya ka taimaka masa. Wala Allah daga wannan rana ko daga zarar ya fito daga wannan guri ya zamo bawan Allah sama ko fiye da yawa daga cikinmu. Saboda haka suna buƙatar taimako, kuma wannan masallaci, wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani wanda marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya assasa shi ala taqwa min Allah wa ridwan, muna fatan duk abinda zai ci gaba na aikin alkhairi a wannan majalisi Allah ya sadar da ladansa zuwa gare shi, domin shi ya assasa wannan sunna hasana. To a wannan shekaran ma za a ci gaba, kuma muna fatan abinda ake yi din nan kada a kasa kusan ma ya tsara abinda aka saba yi, haka muke fata. A matar mai girma gwamna Hajja Fatai Ali Sharif, girma gwamnan Borno, ta aiko da nata taimakon kamar yadda ta saba, kuma a bisa dukkan alamu ina jin bai kasa abinda ta saba bayarwa ba, wataƙila ma ya tsara. Ta aiko da shinkafa buhu 25, ta aiko kuma da shuga shi ma buhu 25, tun ma ba mu sanar ba ita ta riga mu. To wannan kalubale ne ga sauran waɗanda Allah ya ba su hali su ma su yi wani abu. Wannan guri an saba neman tallafi abubuwa kamar haka, ana neman tufafi da abinci da sabulun wanka da na wanki da shuga, har ma da kayan koyar da sana'a kamar kayan yin walda da kekunan dinki da sauransu, saboda wasu da dama abin da ya kai su wannan guri rashin sana'a yi, wallahi da dama daga cikinsu in suka samu sana'a to sai su zama mutanen kirki. Irin waɗannan abubuwan ma da ake yi na aikin alkhairi sai ka ga da su ake yi, da su za a yi. Haka ya kamata mu taimaka musu, wanda ya taimaki ɗan uwansa musulmi Allah zai taimake shi. Sannan ana buƙatar kuɗi saboda yanta wasu daga cikin fursunonin wanda suka yi ƙananan laifuffuka amma saboda tarar da aka sa musu ba su da ƙarfin da za su biya ta rike su, wasu kai shekaru a cikin kurkuku. Na taɓa jin wani katin na mala abokar gumi yana maganar cewa ya sun taɓa zuwa wani kurkuku wajen ƙarshen rayuwarsa ne. Yace sai ya ga wani mutumin nan suna magana wai ashe mutumin nan tun zamanin Sardauna yake a kulle, tun zamanin Sardauna an kama shi ko ya tashi Tanzani aka sa masa tarar naira ko 200 ne ake kulle da shi shekara sama da shekara 25 a dalilin ƙarfi. Saka irin wannan shi ya sa shari'ar musulunci ta fi komai sauki. Yanzu in shari'ar musulunci ne haka za ta faru, a ba za ta faru ba. Wallahi zai ce gwamma a yanke masa hannun ya tafi da a ɗaure shi shekara 25, kuma ba dan Allah maɗaukakin sarki ya kai su ba, sun gai shi watakila a nan zai mutu, a nan zai rayu, a nan zai mutu dan har ya tsufa. Irin waɗannan suna nan da yawa, wani naira 1,000, wani 2,000, ya shekara 2, 3, 4 a ɗaure. In ma horo ne, ya hori ciki ne, yana da ‘yan uwa, yana da ‘ya’ya, yana da dangi waɗanda suke buƙatar tallafinsa, yana cikin wannan hali, su ma suna cikin uquba. Saboda haka irin waɗannan su ma yana da kyau a samu kuɗin da za a tallafa wajen ‘yanto su. Mun san waɗanda suka yi manya-manyan laifuka wannan ba daidai ba ne a fito da su, domin samun zaman lafiyar al’umma, su ma samun zaman lafiyarsu a ci gaba da tsare su. Amma akwai masu ƙananan laifi wanda wani rance ya yi saboda bukata, saboda mutsuwa, ya kasance kuma ya kasa samun abin da zai mayar da wannan rance, a dalilin wannan aka ɗaure shi. Kaga wannan taimaka mishi ya zama hatimun lazimin, ya zama tilas. Irin waɗannan su ma suna buƙatar a taimaka musu. An nuna mun cewa akwai gyara a cikin sunan abin nan, uwar gidan shi mai girma gwamna, an ce sunanta janare a ba sunan ba ne ya su gyara da ko na ɗauka ko sunan ne ban faɗa daidai ba. Yauwa, to sunan daidai na faɗa, wannan wata magana ce daban, na ga kamar suna ana maganar janareta. Su ma gidan kurkuku sun yi maganar janareta wanda an buɗe masallacin juma'a wanda Sheikh Ja'far Mahmud Adam sai je ya buɗe shi wajen shekara 5 baya da ake sallar juma'a a gurin. Suna ɗan janareton su ƙarami wanda shi suke ta ainihin alkintawa wajen shekara 5, to ya tsufa baya biyan buƙata yanzu, kuma sallar nan wajibi ne sai an yi ta. Don haka al'ummar musulmi sai a taimaka, wanda yake da hali zai saya musu wani janareton wanda ya fi nasu. To yana da kyau Allah maɗaukakin sarki zai ba shi daɗin sadaka jariya. Allah ya yi mana gudu ya taimaka mana. صلى الله وسلم على نبينا محمد في مقارعة وفي قبل
ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
الله متوفيقين سلكي يتي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وأن القرآن بيكسن شيء وأن ذا أقاجيش بعد ذا الله ولكن daidai ya kasance tasdiqan ladhi bayna yadayhi, mai gaskata abin da yake gaba gare shi ne, wa tafsilal kitabi, mai yin bayanin rubutattun hukunce-hukunce ne daki daki, la raiba fihi, babu shakka a cikinsa, min rabbil alamina, kuma daga ubangijin halittu yake, am yaqulu naftara, ko kuma cewa suke yi ya kaji alqur'ani. Qul kace muku fa'tu bi suratin mithlihi, ku zo da sura daya kwatankwacin alqur'ani, wad'u man istata'tum min dunillahi, ku kirawo dukkan waɗanda kuke da iko na za ku kirawo su ba Allah ba, in kuntum sadiqina, in har gaskiya kuke fada, bal ba haka bane, kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi, sun ƙaryata abinda ba su kewaye da iliminsa ba, ولما يأتيهم تأويله هم هرزوا يزدوا حقيقة ننفسر الكاسبة تدوم سبا كذلك كذب الذين من قبلهم حكى نوعا لسكة قباشيس سكة كريتا فانظر تكيدوبا كيف كان عاقبة الظالمين يا كالشن لمر الظالمية كتنجيوا كما يندمك فتاة أفركم متاشير وانا السورة سيوا تنا مغانا akan tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi, tabbatar da gaskiyar alqur'ani, tabbatar da cewa Allah ɗaya ne, tabbatar da cewa annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne, tana rushe irin shubuhohi da kafirai suke kawowa dangane da alqur'ani, cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma da Allah madaukakin sarki ya so ya aiko wani manzo, to da ba zai aiko shi daga cikin mutane ba, kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake fada musu shi daga Allah yake, da tuni Allah madaukakin sarki yayi musu azaba ya halaka su. Wannan sura tana kokarin kore wannan shubuhata su, ta tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da manzancinsa, ta tabbatar da gaskiyar wahayi da Allah madaukakin sarki yayi masa, wanda shi ne alqur'ani. Allah ya ce wa ma kana hadhal qur'anu an yuftara min dunillah, bayyuwa wannan alqur'anin ya zamo an kage shi, ba Allah ne ya saukar da shi ba. Wannan jumlar wa ma kana hadhal qur'an an yuftara min dunillah, malamai suka ce akwai cikakkiyar balaga a ciki. Allah madaukakin sarki bai ce wa ma kana hadhal qur'an muftaran ba, sai yace an yuftara, aka kawo an sannan aka kawo fi'ili, ce wannan siga ce wacce take nuna mubalaga wajen nafi, wato imtina'ul manfi, abin ba zai taɓa yiwuwa ba, abinda kuke tsammani wani abu ne ba ma batun a same shi ba, ba ma zai taɓa yiwuwa ba, ba zai taɓa samuwa ba, wato kamar siga ita da kanta tana nuna cewa alqur'ani shi kansa idan ka kalle shi, shi da kansa zai baka ansar cewa shi ba kirkirar dan adam bane, wahayi ne daga Allah. Shi yasa malamai suka ce ma'anar wa ma kana hadhal qur'an an yuftara, ai wa ma kana hadhal qur'an li yuftara, ba zai yiwu ba a kirkire shi, kamar yadda Allah yake cewa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah li yuhlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslimin, Allah ba zai halaka alƙarya da zalunci ba, ko Allah ba zai azabta ku ba alhalin kana cikin su. To wannan magana ce da Allah madaukakin sarki yake yi, na cewa maganar da ake yi na fadar cewa alqur'ani ƙarya ne, wannan magana ita ce ƙarya, babu shakka alqur'ani daga Allah yake, kuma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa abinda yake nuna alqur'ani daga Allah yake, ya zo da gaskiyar abubuwan da littattafan da Allah ya saukar a baya suka zo da shi, bai zo da wani abu da ya warware abubuwan da littattafan baya suka kunsa ba ko suka karanta, babu shakka wannan dalili ne da yake nuna alqur'ani ba kirkira bane, saboda shi wanda ya zo da shi din nan kun dai san ba karatu yake ba, ba rubutu yake ba, bai je makaranta ba, bai zauna da masu karatu ba, bai taba barin ganinsa da tsuran ya tafi neman ilimi ba, to amma kuma sai ya zo da abin da yake gaskata wasu abubuwa da suka wakana a bayansa, ya zo da abin da bai warware abubuwan da littattafan baya suka zo da su ba. Ina ya san wannan? Babu shakka wannan dalili ne da yake nuna cewa shi dan sako ne daga Allah, kuma abin da ya zo da shi wahayi ne na Ubangiji ya bashi. Istoshin da Al-Qur'ani ya kunsa su kansu suna dauke da hujjojin da suke nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da shi. Waye bashi labarin Annabi Adam? Waye bashi labarin Annabi Nuh? Waye bashi labarin Annabi Ibrahim alaihi salam? Waye bashi labarin Annabi Musa, Annabi Yusuf da dukkan annabawan da ya labarta mana su 25 a cikin wannan Al-Qur'ani? Ina ya samu labarin wannan? Kuma labarin da ya bayar bai saba da abin da ya wakana a baya ba. Babu shakka wannan abu ne na gaibi, in ba ta hanyar wahayi ba za a san shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ba da waɗannan labarurruka dan su zama izina da wa'azi, dalili ne da yake nuna shi ma'aiki ne daga Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. الله يجي a cikin labarurrukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa akwai abu wa'azantuwa ga waɗanda suke da hankali. Su gane Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah, su gane Al-Qur'ani wahayi ne daga Allah, sannan kuma abinda suka ji na kissoshin nan ya zama musu wa'azi a rayuwarsu. Allah yake Al-Qur'ani bai zama wani zance ne da ake kagasta ba, a'a, abinda yake gaskata duk littattafan da suka gabace shi ne, kuma sannan yake bayanin hukunci daki-daki, sannan shiriya ne, sannan rahama ne ga mutanen da suke masu imani. Haka nan Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Shaytanu ba za su, ba su suka saukar da Al-Qur'ani ba, ba wahayin shaytanu ba ne, ba wahayi ne na aljanu ba. Wa ma yanbaghi lahum, bai ma dace da su ba. Wa ma yastati'un, kai ba ma za su iya. Allah yake wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Al-Qur'ani da gaskiya Allah ya saukar da shi, kuma da gaskiyar ya saukar. Saboda haka bai yiwuwa wannan Al-Qur'ani a ce kirkira ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, yace walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi. Tasdiqa ai kana tasdiqa alladhi bayna yadayhi, wannan tasdiqa an yi masa nasaba ne, mansubun ne ala annahu khabarun li kana mahdufa, za a kaddara ta lakin kana tasdiqa alladhi bayna yadayhi, saboda abin da yake kabalin lakin ba zai yi aiki abin da yake bayan ta ba. Ce walakin kana tasdiqa alladhi bayna yadayhi, ko kuma ayi i'rabin sa a matsayin hal ne, illa ne na wani fi'ili mahdhuf, halun ne li fi'lin mahdhuf, a ce walakin anzalahu tasdiqa alladhi bayna yadayhi, Allah ya saukar da shi dan ya zama gaskatawa ga littattafan da suka gabace shi. Akwai kuma kira'ar da ake karanta shi da rufa, maimakon tasdiqa a ce tasdiqu, walakin tasdiqu alladhi bayna yadayhi, sai ya zama khabar ne li mubtada'in mahdhuf wa huwa tasdiqu alladhi bayna yadayhi. Ila masu neman nahwu, to aka ce za a yi sai wannan, kuma sai a bar wasu da yawa, wani ma sai ya kama gengedi. Tasdiqa alladhi bayna yadayhi, gaskatawa ne na abin da yake gabaninsa, su ne littattafan da suka gabace shi. Al-Qur'ani ya zo da gaskata abin da suka kunsa kafin a canja. Al-Qur'ani bai ci karo da wani abu ba daga cikin abubuwan da littattafan da suka gabata suka zo da su, musamman a ɓangaren tauhidi. Duk abin da annabawa suka zo da shi na tauhidi shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Saboda haka tauhidi wani abu ne guda ɗaya da ya ɗayanta dukkanin annabawa, inda suka samu sha bamban shi ne wajen harka ta furu'a, harka ta shari'a, harka ta tsara rayuwa, a nan ne aka samu sha bamban tsakanin annabi zuwa annabi. Amma abin da ya shafi tauhidi duk abu ɗaya suka karantar, shi ne ya sa yake wa tafsilal kitabi, da kuma bayanin littafi, alkitabu huna al-muradu bihi al-faridatu abinda Allah ya rubuta ma kataballahu wa farada min shar'ihi ala ibadi, abinda Allah ya riga ya rubuta ya shar'anta. Al-Qur'ani yana bayanin ta daki daki, ma farrasna fil kitabi min shay, babu wani abin da yake buƙatar bayani a cikin Al-Qur'ani da bamu yi ba, Allah ya yi bayanin komai daki daki. To haka nan Al-Qur'ani ya zo ya tabbatar da abubuwan da littattafan da suka gabace shi suka zo da shi na aqida, sannan kuma ya yi bayanin abin da ya shafi shari'a daki daki. Wa tafsila, wannan nasaba da aka yi wa tafsila shi ma aqadi ne kamar khabar ne na biyu, khabar ne na biyu, tasdiqa khabar na farko, tafsila khabar na biyu, la raiba fihi shi ma zai iya zama khabar na uku, jumla din ta zama khabar ne na uku ko ta zama jumla ce musta'nafa la mahalla laha min al-i'rab. La raiba fihi, la raiba fihi, babu shakka a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Haka nan Allah yace anan babu shakka a cikin Al-Qur'ani min rabbil alamin, matsotsar guda ɗaya ce ita ce Ubangijin halittu, shi ne wanda ya saukar da wannan Al-Qur'ani ake karanta muku, ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya kage shi ba. To shi ne Allah ya ce am anan mutasila ce ko munqati'a ce, bi ma'ana bal, sannan kuma da hamza za a kaddara ma'anarta da bal da hamza, kamar bal ayaquluna iftarahu, bari wannan magana sa zo su ce Annabi shi ya kage Al-Qur'ani, sa ce shi ne ya kirkiri Al-Qur'ani, suna ganin shi dai dan adam ne kamar halittar da Allah ya musu, a cikinsu ya tashi da irin yaran da suke magana yake magana, suna kuma ji da kansu cewa su a duniyar fasaha wasu ne sun isa. To in har sun ce shi ya kirkira kuma shi din nan mutum ne, don haka ba su da kiyarda da annabcinsa saboda shi mutum ne, sannan suna tanƙaho da taƙama da fasaha Al-Qur'ani din nan kuma da yaran da suke tanƙaho da shi aka sauka da haruffan da suke furtawa alif lam mim alif lam ra, to an sai su zo da kamarsa. Qul fa'tu bi surati bi mislihi, ai kuma mutane ne kamarsa, kuma larabawa ne, kuma da irin harshen da kuke magana yake magana, sai ku zo da sura ɗaya kwatankwacinsa in kuntum sadiqin, ba wad'u man istata'tum min dunillah, ku kira wasu waɗanda kuke ga za su taimaka muku ba Allah ba, in kuntum sadiqin, har inda gaske kuke cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kira, in har gaskiya kuka faɗa to kuma sai ku zo da sura ɗaya. Wannan shi ne mataki na uku na ƙalubale, mataki na uku na ƙalubale da aka yi musu, ƙalubale da na farko falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin, am yaquluna taqawwala bal la yu'minu, falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin, ko suna cewa Annabi ne ya kirkiri wannan magana yake faɗa, Allah ce to su ma su zo da wata magana kamar da wannan, su zo da Al-Qur'ani kamar daidai da Al-Qur'ani, su ma su zo da nasu Al-Qur'ani, irin tsarinsa irin tsarin Al-Qur'ani, irin fasahansa irin fasahar Al-Qur'ani, irin shiriyar da Al-Qur'ani ya kunsa da tsara rayuwar bil adama, su ma su zo da nasu wanda ya kunshi irin wannan, babu wanda ya iya motsa ba. Allah ma ya gaya musu cewa su nemo agajin kowa, su nemi taimakon ma ba ma mutum ba, aljamma in zai taimaka musu ya zo taimaka musu, kullu in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'd zahira, kace da mutum da aljan za su haɗu su taimaki juna, su haɗa kungiyar taimakon juna, kungiyar aikin gayya, ta a kawo wani abu kamar al-qur'an, Allah ce ba za su iya kawo fatankwacin sa ba, ko da tashin su zai zama yana taimakon tashi, aka yi musu wannan ƙalubale su kawo kamar Al-Qur'ani, daga baya aka yi musu ragi, aka yi musu ragi, aka ce su kawo surori goma, am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, ko suna cewa Annabi ne ya kage shi, Allah ya ce to ku zo da surori guda goma kagaggun, kuma tunda shi ya kaga kuma ku kago surori guda goma in har gaskiya ku kira wa duk wanda zai taimaka muku, duk wanda zai ba ku haɗin kai, ku haɗu ku kawo kamar sa, nan ma babu wanda ya motsa. Aka sake musu ragi, wannan shine mataki na uku, wanda shine a wannan sura da suratul baqara. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. In kuna shakkar abinda muka saukarwa bawanmu, to ku zo da sura ɗaya. Yanzu an rage ta tashi daga goma ta dawo ɗaya, sai ku dubi surar da tafi kowace ƙanƙanta a Alƙur'ani, ku ɗauka suratul Kautsar. Ku zo da wani abu na Alƙur'ani naku wanda yake daidai da suratul Kautsar da ayoyin nan guda uku. Babu wanda ya iya motsawa, babu wanda ya iya cewa zai zo da wannan din. Alƙur'ani gagara ba dauni, gagara misali ya fi ƙarfin a kwatanta. Shi ya sa ma a tarihi in banda mahaukata irin su Musailama, waye ya taɓa yunƙurin ya kwatanta har suka gama yayinsu, su Abuja, su Al-Walid ibn al-Mughira, su Uqbah ibn Abi Mu'ayth da manya-manyan mawaƙansu. Babu wanda ya yi tunanin ya kwatanta Al-Qur'ani, saboda sun san kunya za su ci, tare da cewa sun kai matuƙa gaya wajen fasaha. Babu wanda ya kai su fasaha. Kusan ma in ana lissafa ci gaban kowace al'umma a wannan lokaci, aka zo kan al'ummar Larabawa, sai a ce ci gaban su fasaha da zalaka da azancin magana, har ma ga ta ake shekara-shekara. A haɗu kowace ƙabila ta haɗu, ta zo da mawaƙinta, ta zo da mai huɗubar cikinta, mawaƙinta ya tashi ya ranga da waƙa, waƙoƙin nan da ake kira al-mu'allaqat, ai irin wannan gurin gasa aka rubuta su. Kowace ƙabila ta yi mawaƙinta ya tashi ya yabe ta, ya yi fasaha cikin waƙoƙinsa, sai a liƙa waƙar a jikin Ka'aba. Dalilin kiranta mu'allaqa ce, sai a liƙa ta a jikin Ka'aba, ana alfahari da wannan. Wannan mu'allaqatin ana kiransu al-hauliyat, wato sai an shekara guda tir mawaƙin yana ta ƙoƙarin gina wannan waƙa da tsara da tunanin irin jigon da zai sa a cikin su, ya cire ya fitar ya ƙara ya gyara kalma kaza, shekara guda tir, sannan ya zo yi ta. Allah ya ba ku wannan fasaha din. Masu huɗubar ku za su tashi su yi huɗuba. Kowa ya bi ƙabilarsa, ya alfahari da ƙabilarsa, ya faɗi jarumtarsa, ya faɗi yaƙe-yaƙen da suka yi na adalci da na zalunci, duk ya faɗa. To in kun isa ku kawo Al-Qur'ani, babu wanda ya ce zai gwada, saboda kunya za a ce. Wasu ma daga cikinsu Al-Qur'ani ne ma ya fizge su, shi ya sa suka yi shela a ƙasar Kano, suka ce la tasma'u li hadha al-Qur'an, a daina sauraron Qur'anin nan, walghaw fihi, ku dinga hayaniya, kuna kakaci in ana karanta Qur'ani, la'allakum taghlibuna, ko in kun yi haka kwace nasara. Domin sun kula cewa karatun Qur'anin yana dirasan zuciya ba tare da shirya ba, haka yake shiga zuciya ba tare da shiri ba. Fasahar Al-Qur'ani ta fi kalista, wato shi Al-Qur'ani ta kowane janibi ya haɗa mu'jiza, ta janibin gininsa, salam yadda aka zuba kalmomin cikinsa, kowace kalma ɗaya in ka cire ka kawo wata a gurin ka saka, to sai ka ji bambara kwai, ba za ka ji daɗi. Wannan dai da Allah ya sa ita ce za ka ji tabi, da zarar an canza sai ka ji, da an cire kalma ɗaya kuma sai ka ji ɗan jikinka ya ɗanyi wani abu, sai ka ji kamar abin bai ya gurgunce, kamar mutum ya rasa hannu ɗaya ko ya rasa kafa ɗaya, sai ga kamannin nasa ya canza. To ta wajen nazminsa, annas wajen zubinsa ya gagaru kowa. Ko ba ka jin larabci, aka ja ayar Al-Qur'ani za ka ji ɗanɗanonta a zuciyarka, ko ba ka ci. Sai fito cikin tafsirinsa yana cewa shi ya ga wannan, ya ce a kan wannan shi ga launi ba shi yau ba. Ce wata rana sun shiga jirgin ruwa za su tafi Amerika, shekarar da ya tafi Amerika, ce a cikin jirgin ruwa ɗin nan jirgi ne na Belgium, ce yawanci waɗanda suke cikin jirgin ruwan nan duk ba musulmi bane, akwai wajen mutum 120 a cikin jirgin ruwan, yace amma su shida ne musulmi kawai, cikin kuma ranar juma'a ce, sai suka yi shawara su yi sallar juma'a. Shekarar farko za a gwada sallar juma'a cikin wannan jirgi, sai suka je suka nemi izinin su waɗanda suke shugabannin shi jirgin cewa za su yi sallar juma'a, sai suka ce sun ba su sujjeti, kuma sun ba wa ma'aikatansu musulmi izini cewa su je a yi sallar da su shida. Shi sai da kusur ya ce ni na yi musulmanci na yi huɗu ba na yi sallah, shi lokacin da muke sallah duk kafiran da suke gudun nan duk an zagaye mu ana kallon yaya za mu yi samun sallah, kowa ya zuro mana ido. Shi bayan mun gama sallah aka zo ana mana ana gaishe mu, mun gama aikin ibadan mu, mun gama addu'a irin yadda suke faɗa mun gama addu'a. Ya ce to ruwan nan ba shi ne abin mamaki ba, wata mata ba musulma ba ce, ce yar asalin Yugoslavia ce, kirista ce, mulkin gurguzu na Yugoslavia na shugaban wancan lokaci wanda da ake kira Tito, wanda ya gana wa al'ummarsa azaba da mulkin gurguzu, ta yi gudun hijira za ta gudu Turai, za ta gudu Belgium, tana cikin jirgin ruwa. Ya ce to abin mamaki dan da muke wannan huduba kawai matan nan hawaye ta kuma kirista ce, hawaye yake zuba daga idanta. Ta zo bayan mun gama ta ce lalle wato ruhi mai tsarki ya cika maka zuciya, take gawa take cewa wannan fada naku, dan su sun dauka kamar wajensu ne sai fada ne zai yi, sai fadan nan naku ruhi mai tsarki ya cika zuciyarsu. Shi saboda irin kalmomin da yake fita daga baki na musamman, ga shi bata jin larabci, bata jin jan larabci, ta ce wani irin kalmomi ne suke fita daga bakinsa wanda suke na musamman. Sai ta ce to kuma abin mamaki a tsakankanin kuma kalmomin nasa akwai kuma wasu kalmomi wanda su kuma sun fita ta fan, yake suna ta ce sun suke ratso cikin kalmomin su kuma sun fita da tsarinsu da zubinsu, suna da razuciya ba tare da izini ba. Ya ce mu shida ɗin nan duk gaba ɗaya sai muka gane abin al'ajabi ya kama mu, muka ƙara imani da cewa lallai alƙur'ani wahayi ne daga Allah. Tabbas matan nan tana nufin abinda take ji na karatun ayoyin alƙur'ani lokacin da nake huduba, yace da kuma wanda na karanta lokacin sallah, wannan tajiya sun fita daban. Haka za ka ga mutum wanda ba Balarabe ba, bai ma san wani abu Larabci ba, amma sai ka jera karanta Qur'ani tangara ka ji yana fitar da haruffa da komai daidai, amma da za ka zo kana yin Larabci da shi sai ka ji kuma kamar ana abin nan a gungura duro. Haka za ka ji Larabci kamar ana gungura duro, amma a karatun Qur'ani kai wannan dan tashiya ne wannan, a karatun Qur'ani za ka samu malam harshen nashi ya miƙe kuma, yawanci haka ne yanzu da dama masu karatun Qur'ani nan da daɗi ka ji makharijul huruf, amma in zai larabci kuma sai makharijul huruf ɗin ke zuwa, me ya jawo haka? Wannan shine gaskiyar faɗar Allah, wala qad yassarnal Qur'ana lit-tafsir, Allah ya sauƙaƙe shi ya hore shi a kan harshe, ya roƙi rabi sai ka je na karanta shi. Wani duk janibi ne na mu'jizar ta Alƙur'ani wajen janibin zubinsa da yaran da ya ƙunsa, haka nan wajen janibi na koyarwar da yake abubuwan da ya ɗauko na koyarwa na hidaya, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa, kowane janibi na rayuwar ɗan adam in ka duba Alƙur'ani sai ka ga tsarin da ya mata babu wani tsari da zai kai wannan, ba kuma waɗanda za su san haka sai waɗanda za su karanta tsare-tsare na ɗan adam, da yadda Faransawa mutanen Faransa suka tsara rayuwarsu, mutanen Ingila, mutanen Amerika, mutanen Najeriya su karanta tsare-tsaren kowa, in suka zo suka karanta na Alƙur'ani sai sun gina sai sun ga daban, wato irin tsari ne da idan aka bi shi kowa zai hankalinsa zai kwanta, za a samu zaman lafiya, rayuwa za ta yi kyau. Babu tsarin da yake haka, ta tsarin ɗan adam yau a yi gobe a ce a canza, wanda ya yi ɗin nan gobe in ya ga ya ci karo da maslahata sai ya ce a zo a canza, ba haka muke gani ba. Amma tsarin Allah yana nan, ba kai ka tsara ba bare ka ce a canza. Sannan kuma tsarin Allah ɗin nan yana karɓa buƙatun kowane mutum, kowane ɗan adam yana karɓa buƙatun, babu abin da za ka ji ya dame ka ya cuskuna maka a cikin tsarin Allah. Ta fuskar tsari za mu ga haka, haka nan ta fuskar yadda Al-Qur'ani yake magana a kan matashiya daban-daban, ya yi magana a kan aƙida, ya yi magana a kan ibada, ya yi magana a kan mu'amala, ya yi magana a kan akhlaq. Za mu ga kowane janibi, kowane ɓangare na rayuwa Al-Qur'ani ya ba shi hikima. Al-Qur'ani bai zama magana ce kawai kan aƙida zallanta ba. Babu yadda za a tsara maka ibada, babu yadda za a tsara maka mu'amala da zamantakewa. An ba wa aƙida wato faso mai girma a cikin Al-Qur'ani wanda ya gamta, haka nan janibin ibada, haka nan janibin shari'a, haka nan janibin mu'amala, haka nan janibin akhlaq. Sannan kuma wani abu na uku, dukkan waɗannan ɓangarori da Al-Qur'ani yake magana a kansu sai ka ga kuma a ɗinke suke da juna, ba kamar yadda in ka yi littafi ba, ko dai ka yi littafi a kan kaza, in ka yi littafi na aƙida to aƙida ce kawai, ka yi littafi na fiqhu, fiqhu ne kawai a ciki, yadda ne malamin su wanda zai yi a kan siyasa, siyasa ce kawai a ciki. A Al-Qur'ani duk gaba ɗaya haka suke zuwa a zubo su, ba kuma tare da ka ji wani abu bambara kai ba. Yanzu mutumin da zai yi magana a kan aƙida sai ka ji ya ɓige magana a kan siyasa, sai ka ji ba daɗi. Ko kuma an zo an ƙara karanta maka littafin aƙida kawai sai ka ji an fige ana maka maganar jinin haila da biki da abin nan, sai ka ji kuma yaya kaya yau kuma duk mu da muke karatun aƙida kuma yau mun ji an yi wani guri daban. To Al-Qur'ani sai ya zo da waɗannan abubuwa, kuma sai ka ji inda aka saka maganar ka dace, ba za ka ji wani bambara kai ba. To wannan shi kansa shi ma Al-Qur'ani ne yake banta da ba wani ɗan adam da yake iya wannan tsari. In kuma mutum ya ga zai gwada a zube, ba wai a fasaha ba, da kowane harshe ya zo ya ce zai ɗauki a matashiya daban-daban, mawdu'i daban-daban, ya ce zai yi littafi ɗaya ya gwama su wuri guda, ya ga akwai wanda zai ɗauki littafin da kima, a ce ya yi paragraph ɗaya a kan banki, sai kuma ya yi paragraph ɗaya a kan sallah, sai kuma ya zo ya yi paragraph ɗaya yana magana a kan hajji. Mutane ba za su ce wani irin littafi ne haka bambara kai haka ba. Amma Al-Qur'ani karanta ka ce sai ka ji kowace magana ta zo a gurin ta dace da gurin, inda za a cire ta sai ka ji an gurgunta magana, ya kamata ta zo a gurin. To haka Al-Qur'ani ya yi magana a kan waɗannan ɓangarori daban-daban, sannan kuma ya ɗinke tsakaninsu. Sannan haka za ga Al-Qur'ani ya zo ya yi magana a kan uluhiyya ta Ubangiji, ai magana akan uluhiyya ta Ubangiji da haƙƙinsa da sifofinsa da matsayinsa da girmansa. Bayan wannan kuma fatan sai ka ji kuma Al-Qur'ani ya zo ya yi magana akan abin da ya shafi halittar sama da ƙasa da rana da wata, wannan magana kuma sai a haɗa ta da maganar uluhiyya ta Ubangiji. So ba za a tsaya kawai maganar halittar sama da ƙasa ba tare da an yi rabtin ta, an ƙulla ta da magana ta uluhiyya da wahdaniyya ta Ubangiji, ta yadda bayani a kan girman sama da ƙasa da rana da wata ba zai ja ka kazame ka ce aiko su ma ya kamata a bauta musu ba, sai an yi rabin ka ka fahimci girman Allah a ƙarƙashin bayanin da ake maka na girman sama da ƙasa da rana da wata. Haka nan aka zo ana maka magana a kan ɗan adam da irin abin da Allah ya kinsa maka na fasaha, da irin abin da Allah ya kinsa na ɗan adam na shirin zai iya fahimtar duk abin da za a karantar da shi, wannan ba zai sa ɗan adam ya rubu da kansa ba, don za a rabin wannan kuma da girman Ubangiji. Shi yasa dukkanin abubuwan da Al-Qur'ani ya bujiro ta kansu na koyar da wasu abubuwa da suka shafi rayuwa, za ka samu yana kulla su ne kuma da girman Ubangiji, ta yadda ɗan adam dai wannan bayanin zai yi masa gada ne zuwa ga fahimtar Allah, zuwa ga sanin girman Allah, ba zai ja shi ya zame ba. In ana bayanin lahira, to kuma cikin bayanin lahira ɗin sai a soko bayani a kan duniya kuma. Wabta gifi ma'ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, don haka bayanin lahira da abinda ta kunsa da ni'ima ba zai sa mutum ya zama ya koma kamar mabiya addinin Buddha ba ko mabiya addinin Hindu gaba ɗaya ya tattara duniyar ya ce ya watsa kun san daga wannan addinai ainihin irin wannan aqida ta shigo mana addinin Buddhism da ake faɗa da addinin Hindu da addinin Kiristanci bayan an canza shi daga nan ne irin wannan maganar zuhudin nan na ƙarya ya shigo addinin Musulmi to alqur'ani zai zo yayi magana akan lahira amma ba tare da ya sanya ka kawo tsada da duniyar sai ka zama na ka fahimci duniya gurin da ake shuka ne dan ayi girbi lahira dan a girbi abin da aka shuka a lahira to duk wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani alqur'ani shi yake baka ilimi na yaqini ilimin da babu tsofa da shakka a ciki dukkan wani ilimi da dan adam zai kai gare shi ta hanyar gwaje-gwaje da leke-leke da lissafe-lissafe babu shakka wannan ilimin ba zai kai mataki na yaqini ba sau nawa za a zo abu kaza a ce an gano an tabbatar cewa abin nan ga yadda yake bayan shekaru kuma a zo a sake wasu gwaje-gwaje sai a ce an gano kuskuren da aka yi jiya a rushe wancan a zo a kawo sabon wani theory a kawo sabo alqur'ani baya da shi yasa masu kankanbar kokarin dukkan wani abin da za a gano a duniyar mutune su yi kokarin su ce alqur'ani akwai shi sai kuma daga baya a gano ƙarya ne ko sun suturu wannan kuskure ne ka iya ɗaukan abubuwan da aka gano ta hanyar ilimi ka yi istishhadi da su amma kada ka yi ƙoƙarin ka ce tabbas alqur'ani wannan abin yake nunawa wata rana sai ka ji kunya kana nan waɗanda suka ce sun gano su ɗin ne kuma za su fito su ce sun gane ƙarya su ce ba daidai ba to za ka kuma dawo ka ƙaryata ƙur'ani haka ba zai yiwu ba shi yasa wasu ke cewa a yi kaffa-kaffa masu ƙoƙarin ɗaukan harkar science harkar astronomy waye-waye su ce za su fassara alqur'ani da wannan su manta da fassarar magabata wani lokaci ma a sa kafa a shura fassarar magabata din a ce saboda su a lokacinsu ba su gano ba ba laifi ka faɗa amma kada ka ce tabbas wannan shi ne abin da Allah ɗin yake yi ba nan ne ba ne domin waɗannan duk har yanzu ba za su wuce ba za su fita daga da'ira ta ihtimalat ba da'ira ta yiwuwar abu ya zama daidai yiwuwar ya kuskure da'ira ta yaqini shi ne abin da alqur'ani ya zo da shi zahirin abin da kake karanta alqur'ani din shi ne abin da yake na yaqini Allah ya ce bal kazzabu bima lam yusaytu bi ilmi bari wannan magana sun ƙaryata abin da suka kasa kewayewa da iliminsa daman kamar yadda misali yake faɗa karin maganar Larabawa suke faɗa al insanu aduwwu ma jahila dan adam yana gaba da abin da bai sani galibi dan adam ya fi yin kuskure a wajen kore abu sama da wajen tabbatar da shi domin yana ya tabbatar da abu ne galibi akan ilimi amma yana kore shi ne galibi akan jahilci wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim idan ba su gane ba sai su ce ƙarya ne akwai abubuwa na ilimi da dama galibi waɗanda suke jahilai a karance gashi na an rubuta sama da shekara dubu amma da ba a karanta ba in ka zo kana karanta ta ce ƙarya yake to ita faɗar ƙarya yake din ba ta da wahala ko a gida ɗan kaɗan shekara uku hudu in ya ga dama sai ce ƙarya kake wannan ba zai ba shi wahala ba amma abu mai wahala shine tabbatar da ƙaryar shi wanda shi fi komai wahala na ji kafa na ƙarya nake kawo dalilan da suke nuna ƙarya ne to wannan shine mai wahala don haka da'awa ta baka ba ta da wahala a yi da'awa ta baka a ce kaza wannan ba yi da wahala wa qalatul yahud wan nasara nahnu abna'u llahi wa ahibba'uhu kaga da'awa ce ta baki dan ka ce mu ne masoya manzon Allah ai mu ne na da manzon Allah mu ne kaza mu ne kaza kowa ma zai iya faɗa amma me zai tabbatar da wannan kai masoyin manzon Allah din ne me zai tabbatar da wannan da'awar da ka faɗa to anan ne ake abin nan ta furza anan ne ake ta furza domin za ka ce ya tabbatar sai ya kawo wasu kwashe-kwashe kuma waɗanda suke nuna ba san da Allah ba ne. Sai ya je ya kwaso maka alburda 20 ne a ce saboda yana karanta waɗanda to shi ba za Allah ya ce abubuwan da suka kunsa a kunsa abubuwa da suka ci karo da na manzan Allah ɗin. In kana san manzan Allah ba a nan ake gane san manzan Allah ka yi wa manzan Allah biyayya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wannan shi ne Allah yake cewa bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Kuma har yanzu hakikanin fassarar sa bata zo musu ba. Anan Allah madaukakin sarki ya rarrabe tsakanin al-ihatatu bi ilmi al-Qur'an wa ta'wilu. Akwai bambanci tsakanin kewayewa da ilimin al-Qur'an wanda ya nuna zai yiwu ka san ma'anonin al-Qur'ani ka fahimci abin da yake karantarwa ka san abubuwan da ya zo da su wannan zai yi babu wani abu al-Qur'ani da baya da ma'ana. Allah baya magana da abin da baya da ma'ana illa iyaka wani ya sani wani bai sani ba. To amma sanin ta'wiluhu shi kuma wanda shi ne haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amr wannan sai Allah. Ta'wiluhu shi ne sanin haqiqanin fassararsa yanda al'amarin zai fike. Al-Qur'ani ya yi maganar aljanna, ya yi maganar wuta, ya yi maganar siradi, ya yi maganar mizani da sauran abubuwa irin wannan. Muna karantawa muna fahimtar ma'ana amma ba za mu iya sanin haƙiƙanin yaya aljanna take ba haƙiƙaninta. Shi yasa in mun shiga ma aka kawo mana kayan daɗi kullama ruhu tsohiya min samaratir rizqa sai mace qalu hadha alladhi ruzqna min qabl to utu bihi mutashabiha. An kawo mana abin nan lemun zaki, an kawo mana apple, an ka a duniya ma fa muna ci irin wannan alhalin kawai kamaci an zo musu da shi irin na da irin wanda suka saba kamaci kawai. Shi yasa Ibn Abbas yake babu wani abu a aljanna da yake komai nashi da ɗanɗanansa da komai na duniya sai dai suna kawai sai dai kamancece da ya da suna. To za mu karanta mu fahimta a Al-Qur'ani a aljanna akwai zuma akwai dolo akwai abin amma ba za mu san hakikanin zumar aljanna ba sai mun je, ba za mu san hakikanin nonon aljanna ba sai mun shiga insha Allah. To wannan shine tafsirin shine ta'wilin da Allah yake cewa lamma ya'tihim ta'wilu. Haka su ma kafirai da Allah yake gaya musu ga abinda zai same su na ukuba in sun kangare, ga shi ga wuta yadda za su same su, ga yadda mala'iku suke wa ƴan wuta, ga shi ga shi kaza kaza kaza, duk ba za su gane ba. Yanzu nan suna ji ana faɗa suna fahimta amma ba za su gane ba sai ranar da suka ji su tsundum a cikin wuta. To a nan nan ne za su gane cewa wannan shi ne haƙiƙanin tawilin nasa. Don haka tawili a Al-Qur'ani yana nufin ma ya'udu ilayhi al-amr haqiqatu al-amr haqiqatu tafsiri abinda tawili yake nunawa. Shi yasa malamai da suke sabani a wajen tafsirin sura ayat al-Imran huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. لوكا شندا ما لم يسكزو ما قنا أكن وقتي أكن والراسخون إلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون كوف وما لا تأويله إلا الله أزعنا أتي والراسخون. ابن أباس an ruwaito yana cewa ana mimman a'lamu ta'wila, ana min al-qalil alladhina ya'lamuna ta'wila, ina cikin kadan da suka san ta'wila. Anan gurin yana nufin ta'wilin ma'anarsa babu wani abu al-Qur'ani da ma'anarsa take huya babu shi. Saboda haka a qira'a za a tsaya warasikuna anan waqafin yake wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wannan jumla ce ko musta'na. Saboda haka sanin ma'anonin alqur'ani wannan Allah yana hore shi ga kowa, babu wani abin da Allah ya saukar haka nan ba tare da asan za a iya gane meye yake nunawa ba, sai dai wani ya sani wani bai sani ba. Amma ma ya'ulu ilayhi haqiqatul amr wannan sai an je lahira nan ne ake sanin hakikanin tafsirin wato wannan abu akwai bayani wanda yake mai fadi za mu kara akan wannan daba musamman kalmar tawili din nan saboda wasu sun yi mata gurguwa fahimta wasu na cewa ba alqur'ani ne ce ai tawili shi ya zo da tawili kalmar ce mai kyau alqur'ani ya zo da ita sunna ta zo da ita اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كلمة تأويل تازو سيدي أنبات معنا دفا أقول معنا تدى القرآن إذا سنة يزود إتا أقول كما معنا تأكبات رجل الشكر الشيدة باي باي وجم أني نهود باي وشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويولي شكرا علي هود أتسامكما وتما معنا تدى من وتستيكيا وأشكلة تفهم أصول وعند وسد سكزود باي سكيت أمان ونما أنا إتشي كما القرآن يكي نانا تاوى ita ce yake nufi da kalmar tawili wanda kuma ba haka bane a karatunmu na gaba insha Allah za mu yi bayani daki daki akan wannan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi